da wata ƴar uwa ta turo, tace ƴar uwar ta ce ko abikiyar ta ce, tace a tambaya mata da tana fama da matsala ta rishin samun mijin aure ne. Tace a duk lokacin da ta samu mijin aure sai an kusa lokacin magana ta shirin aure sai abu ya lalace, shekaru da shekaru haka abun yake. Tace to a ƙarshe dai ta samu wani miji wanda ba ma a nan yake ba, wajen ƙasashen Turawa yake, amma mutum ne mai addini. Tace bayan sun shirya har za su gana da ma'aikinsa akan a yi butun aure, sai suka samu saɓani tsakanin shi da ita har ya kai ga suka rabu da juna. Tace to bayan an yi wannan, bayan watanni, sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ta da son wannan mutunan. Tace har ya kai ga ita yanzu tana tunanin in ba da wannan mutunan ba da suka rabu, ba ta iya rayuwa da wani namiji a duniya. Tace da Allah malam tana roƙo idan akwai shawarwarin da za a bata wanda za su taimaka mata akan wannan jarabtawar da ta shiga. A tabbas wannan jarabtawa ce mai girma, kuma ina tsammanin abin da ya same ta a yanzu ciwon al'ishku ne ya same ta, maradul ishq, ma'ana ciwon soyayya. Wannan kuma ciwo ne mai matukar hadari wanda babu wanda ya san hadarinsa, in ba wanda Allah ya jarabta da shi ba, ko kuma wanda Allah ya jarabci wani makusancinsa da shi. Domin mun sha kawo irin wannan tambayoyin da samari da suke kawo wa neman shawara akan wannan. Bayan wannan kuma ni akwai wanda na sha gani wanda wannan ciwon dalilinsa suka samu taɓin hankali, kuma idan aka biya musu bukata kuma su komo hankalinsu ya komo daidai. Kuma mafi yawanci irin wannan ciwon al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin Adda'u wa Dawa yake cewa mafi yawancin wanda wannan ciwon yake shahuwa, ko kuma al-Imam Ibn al-Jawzi, mafi yawancin wanda wannan ciwon yake shahuwa su ne wanda suka yi nisa da ambaton Allah maɗaukakin sarki. Ma'ana wannan ciwon Allah ya damfala shi ga zukatan da suka bar Allah maɗaukakin sarki. To sun bar Allah sai Allah ya mai ya dora musu son wani abu wanda ba shi ba, tunda ba su so Allah maɗaukakin sarki ba kin mafi yawanci. Amma akan iya samun mutanen kirki kuma Allah ya jarabce su da irin wannan jarabtawa. To kuma yana da kyau shi mu san da cewa wannan al'amarin ba abu bane na wasa, abu ne wanda idan mutum yana a cikinsa yana buƙatar taimako. Da farko dai shawarar da za mu bata shi ne ta gyara alaƙarta da Allah maɗaukakin sarki, kuma ta sa akan ta akan cewa wannan jarabtawa ce Allah ya jarabce ta da ita, kamar yadda kuma ya jarabci wasu mutane kaminta, hatta a lokacin sahabbai, a lokacin tabi'ai, duka an samu irin wannan. Idan muka ɗauki misalin lokacin sahabbai, akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Mughis, bawa ne wanda mun taɓa bada labarin shi, shi ne miji na Barira. Lokacin da aka Aisha ta ‘yantar da ita, sai ta ce ita ba za ta zauna da bawa ba. Mughis ɗin nan yana sonta, har sai da ya kai ga tana tahiya a kan titi yana bin bayanta yana kuka. In mutum ne mai gemi, har sai da ya kai gemansa yana yin jabi, yana jiƙewa don saboda me? Don saboda hawaye da kukan da yake na yana son wannan matan ta. Ita kuma ta ce ta kiya. Idan muka ɗauki kuma misali a lokacin tabi'ai, lokacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, an yi wani tabi'i, wani mutum da ake ce ma Nasr bin Hajjaj. To shi kuma mutum ne wanda Allah ya yi sa da ɗan karen kyawu, yana da tsananin kyawu sosai. To sai karga matan Madina, wasu daga cikin masu matattar zuciya, sun kai ga suna neman wannan Mughis ɗin da alfasha. Ma'ana idan ka zauna da su ba hirar da suke in ba hirar Mughis ba. Inda Umar bai ji wannan labarin ba sai da ya shi da kunnuwansa. Da dare kamar yadda ya saba yana a cikin yawo, sai ya biya a wata anguwa, ya biya a wajen wata katanga, sai ya shigo ta mata a tsakiyar dare tana waƙe na Larabci, tana ina ma a ce ga kwalbar giya in sha, kuma ayi daidai ga Nasr bin Hajjaj a kusa gare ni dan ya ɗebe mini kewa. Umar yana komowa hankalinsa ya tashi sahiya na wayewa ya ce wane ne Nasr bin Hajjaj, ashe a zo masa da shi. Ana zakko masa da shi ya kalle sai ce eh lalle dole mata hankalinsa ya tashi. An gane da kyau ko? To haka akai. Umar ya ce ayi mishi kolo, in sa a ɗabi'ance idan mutum ya kolo bayan kyawo ko? To aka kwaɗa mishi kolo. Ana yi masa kolo ya tashi kuma sai aka komo aka ce ma Umar ayi abun kaman an yi sakiya kai na ƙaba ne. Ma'anan kaman ana sakiya kai na ƙaba ne, ma'ana wannan kolon da aka masa ai ba abun da ya ƙara masa in ba kyawo ba. Aka kirawo sa. Umar ya ɗama mishi rawani ya ce kada ya saki ya ɗaura ya shidda wannan rawanin. Ya koma kuma aka ce rawanin nan ya ƙara masa kyawo har yanzu dai. Da Umar ya ga abun ya ƙi canyewa, sai Umar ya kore sa zuwa ƙasar Basra. Ya kore sa inda sai da wannan yaron ya yi ta rubuta waƙe na jin baƙin ciki da kuma nuna haushinsa da Umar ya kore sa. Hatta mahaifiyarsa Umar yana hutuwa akan hanya tana tare sa. Dan me yasa zai raba ta da ɗanta? An gane da kyau ko? Shi kuma Umar ya yi wannan ne don saboda maslaha ta al'umma. Me yake da suna? Malaman usul maqasid suke cewa al-maslaha al-amma muqaddimatun 'ala al-maslaha al-khassa. Maslaha wadda ta shahi entiran jama'a ana gabatar da shi akan entiran wasu mutane daban. Kunga idan aka kori wannan yaron wa aka kuntata ma shi ko da ma'aifiyarsa? Idan aka bar sawa a cikin gari matan mutane sun shiga uku kuma za ta da bakur ta cewa an gane da kyau ko ba adon da za ka yi mata ka birge ta domin ga Nasr bin Hajjaj sai ya kashe maka kasuwa. Kunga wannan sai Umar ya gabatar da wannan akan mi akan maslaha tasu. A lokacin da ya je a Basra bai komo ba dai har sai da Umar ya dawo. Kunga muhallin shahid anan wayannan matan Allah ya jarabce su da mi da su maradul ishqi ko da son wannan mutunan. To kuma abun mamaki kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suke bada ban san kissar ta inganta ba ko bata inganta ba. Shi kuma ƙarshen rayuwar shi shi ma sai Allah ya jarabce sa da su. Ba wasu sun jarabtu da son shi ba, to shi ma sai Allah ya jarabce sa da su. Ya aka yi? Ya je a balaguro ne sai ya sabka a gidan wani ɗan uwansa. Shi kuma ɗan uwan nasa makaho ne. Yana da mata guda. Matar ita kuma ita ma mai kyawu. Yana zuwa kawai sai ya je yana son matar wannan mutumin. Yana ta yi mata dai alamomi tunda abokin nasa ko da yake suna tare. Sai kai ga idan ka zo ka masa ruwa ko ka musu abinci suna azamni, tunda in yi magana yana ji sai ya mata rubutu a ƙasa. Ya yi mata rubutu na kalmomin soyayya. An gane da kyau ko? Uhibbuki da sauransu da ƴan Faranko Arab sun san wannan. Yana mata rubutu na kalaman soyayya. An gane da kyau ko? To duka shi kuma wannan mutumin bai sani ba. Sai wata ran shi wannan mutumin sai wani abokinsa ya zo a gidan. Da ya zo a gidan sai isko rubutu na kalaman soyayya a ƙasa. Ya ce wane ne ke wanga rubutu? Ya ce rubutun mi? Ya ce ga shi nan ina ganin ana rubuta kalaman soyayya ka karanta mishi. Ya ce aha. Ya ce to ni dai ba ni na rubuta sa ba. Ya ce to tunda ya ce ko ba ni na rubuta shi kun mu uku ne a cikin gida kenan waye rubuta sa? Kuma kalaman mace ce ake yi ma. Kinan waye rubuta? Dan uwansa ko baƙonsa? A wannan lokacin sai ya kore shi daga gidansa. Yana korarta bai bar gari ba. Rishin kwana biyu baya ganinta, tunda a gidan ne yake ganinta sai ya kamu da rishin lahiya. Da ya kamu da rishin lahiya ana jiyarsa, sai me yake da suna likita ya zo ya magani. Aka ce wannan baya da magani in ba ya ga wannan matar ba. An gane da kyau ko? Haka aka yi. In kun bai ganta ba zai iya mutuwa, haka likitoci suka ce. Yace in ba ya ganta ba zai iya mutuwa, in ba ta zo ta bashi ruwa ba zai iya mutuwa. To kun san dan uwa dole kana tausan dan uwanka. Aka zo aka tambaye wannan mutumin, to kaji wa in ba ta bashi ruwa ba zai iya rayuwa, ba zai iya mutuwa. To yanzu sai aka zo tambayan malumai. Ya halatta wannan matar ta shi, tunda ga yanda aka siffanta aka ce sai ta zo ta zamna ta aza shi akan cinanunta ta bashi ruwa ya sha. Da bai iya komi sai a mishi. Har ya halatta ta bashi ruwa ko bai halatta ba. anan akai ta kai kawo akai ta kai kawo da ƙarshe dai suka rinjayar da cewa abin da ya dace shine dan saboda a tsamar da wannan rayuwa za a mi zai ta sai ta mi za ta sai ta bashi ruwa an gane da ke ku a ƙarƙashin ka'idar da suke cewa idza ta'arada dararani ruhi a'lahuma bittikabi akhaffihima idan fitina cuta guda biyu sharri guda biyu ya hadu wanda dole sai an yi guda na farko shine ko ta kitahiya ya mutu ko kuma ta zo ta bashi ruwa idan an yi wannan an yi me an yi alfasha ko to shine yanzu cikin su wace tahiya wace fitina ta hijirma mutuwa ko kuma ayi alfasha kadan waye hijirma a mutuwa manan tunda shi almakasidul khamsa guda biyar ko na farko addini na biyu rayuwa na uku menene al'ird na uku ne mutunci yake zuwa kinan dole rayuwa za a yi kokari a kare kamin a kai ga kare mutunci to haka aka yi aka zo ta zo ta zamna ta bashi ruwa ya sha tana bashi ruwa ya sha ya tashi a zamne matar ta tahiyarta shi ma ya tashi yana huta bai kai bakin gari ba da niyyar ya bar gari ciwo na son wannan yarinyar ya bige sai mutu ciwo bala'i ne ko ba bala'i so soyayya bala'i ce ko ba bala'i ba ce bala'i ce ciwo ne babba wanda yake iya kai ga mutuwa kamar yadda kasar sida tana iya kai ga takari da mutum to haka shi ma soyayya kenan wannan ƴar uwar tamu mun ka mata wannan labarin ne da kuma sauran waɗanda Allah ya jarabta da wannan domin ni da nake muku wannan labarin Allah ya jarabci wasu ta dalilina ba ni Allah ya jarabta ba wasu da irin abin da nake baku labari kun ba yanda aka iya kinan muna ba da wannan ne dan saboda ya zamanto ijina gare su akan cewa ba su kadai Allah ya jarabta ba abin da za su shine su yi hakuri in ba mahuta in ba yanda aka iya to haka aka yi yanzu dai a ta sa a cikin kanta sharaftawa ce Allah ya jarabci wasu kaminta ta gyara alaƙata da Allah maɗaukakin sarki ina ba ta shawarar kada ta ɓoye wannan soyayyar ta yi ƙoƙari ta tuntuɓe shi in ta kasa tuntuɓar shi ta kasa ciwo kansa ta samu me yake da suna dangin shi me yake da suna yaron ta gaya musu tana son shi idan bata aure shi ko za ta iya mutuwa mai yawa an gaya mishi wannan kalmomin ne ya ga tausanta ko sai akwai masu tausayi inda ɗan matsala ce ta samu a tsakanin su aka rabu kinan mai yawa idan ta gaya mishi shi ma ya ji tausanta tsohuwar soyayyar ta tashi kinan kada ta ɓoye ta gayi domin haka Khadija tana son manzon Allah ta ɓoye gayi ta yi kinan da haka ita ma ta gayi kada ta ɓoye dalilin mai yawa dalilin gayin nan in ta san da ba zai taɓa aurenta ba za ta iya hudda tsammani ita ma ta mi ta bar son sa shi yasa me yake da suna Ibn al-Qayyim a cikin Adda'u wa Dawa'i yana ɗaya daga cikin mahuta ta hudda soyayya ciwon soyayya a cikin zuciyarka shine ka sa a cikin kanka akan cewa wannan abun da kake so ko wannan mutunan ko wannan matar da kake so ba za ka yi ba za ka same ta ba domin shi hankali a duk lokacin da ya sa a cikin kansa akan cewa ba zai taɓa samun abu kaza ba to sannu ya yake yi sai ya hutaransa to yana ɗaya daga cikin hanyar kenan bayan an bi wannan hanyoyin ba a samu ciwukansa ba ta sa a cikin kanta a cikin wannan sannan ta yawaita istikhara ta yawaita wannan addu'ar ya hayyu ya qayyum برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين wannan addu'ar duk wanda ya shiga matsayi ya shiga a cikin wani kunci ko wani igine in ya yawaita in Allah ya ta Allah zai kawo masa mafita ni ga nau ne ba shi yau ba duk wanda ya shiga a cikin matsala ya yawaita wannan addu'ar insha Allah zai samu gudi amma da sharadin yayi yakin cewa zai samu gudi dalilin wannan addu'ar kuma sannan kada ya sa ma Allah lokaci kada ka nuna ma Allah ga lokacin da kake son wannan abu an gane da kyau ko bazan Allah yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba ma ɗayan ku matukar bai nuna ma Allah ya gaji ba matukar bai nuna ma Allah yana gaugawa ba Allah ya kawo mana saukin wannan cutar wanda wasu daga cikin ɗan fina-finai su ne mafi yawanci suka kara hura wannan wutar ta soyayya jayyin kuma zaka gani duk ƙarya ce zaka gani irin abin da kake gani a fina-finai a hili ba za a iya yin shi ba za mu zo a babul haidi bayan bayani akan haila an gane da ke ko kun san hikimar da ta sa na ɗan tsawaita ga wannan tambayar dan naga matsala ce ta haila ko kun ba haila kuke ba ko mafi yankin masu rari ba haila suke ba shi yasa nace to babu haila zamu yi shi da gudun wuce an gaya da ke ko ko da yake ko bai shahe ku ba akwai diya akwai jikoki akwai mata wannan kuma da yake akwai mata wanda su ma suke saurare insha Allah dai kowa zai samu haƙƙin sa babul haidi zamu yi shi da gaugawa mu wuce babu mai bayani akan haila Hausa ake cewa haila larurar mata wannan shine kenan me ake ce ma jinin haila ko me ake ce ma haila al-hayd bil arabiyya huwa silan shine gudana kenan shine al-hayd kenan gudana ma'ana wani jini ne na dabi'a da Allah ya dabi'ance ƴaƴan adam mata da shi wanda wasu malamai suke cewa wannan hailar ko da yake babu wani dalili karar da nuna wannan wannan istanyar da Hawa'u ta ci da Allah ya ce kada su ci ita ce a koda yaushe lokaci zuwa lokaci buban nan ko kuma wannan abun nata yake guda yake gudana an gane da ke ko suke cewa wannan shine dalilin da yasa mata suke yin mi suke yin wannan me yake da suna haila ke tunda ai annabi Adam bai ci ba shi ko matar ta fara ci shi annabi Adam a tarihi shi bai ci ba ya dai sahi kamin ya shiga a cikin cikin sa ya amayike shi wannan shine kenan insha Allah kinan haila kuma tana da fa'idodi daga cikin fa'idar sa malamai suke cewa yana zama abincin jinjiri lokacin da jinjiri yake a cikin ciki idan kuma ta aihu wannan hailar kuma tana rikidewa ta koma nonon yaro dukkan shi ma wannan bincike ne wanda babu wani dalili kara amma ijtihadatu ne na malamai malai ce a hadisi na farko idan muka zo a hadisan zamu san hukuncin haila An Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yardar Allah ta kara tabbata a gareta anna Fatima bint Abi Hubaysh lalle Fatima ar Abi Hubaysh kanat tustahadu ta kasance tana jini istihada ya ake cewa jini istihada shine jinin da yake ci gaba da zubowa bayan mace ta kare haila shine ma'anar jini shine jini istihada ma'ana ta kasance jini yana zubo mata a koda yaushe فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتي متى ان دم الحيض للي شي جنين حيلا دم اسود جني ني بقي يعرف وندا انا سنينسا اكو وتا وني شكل ده يزو يعرف اكو روايه تزو يعرف اذا كتي يعرف معنى اي له رائحه دغ العرف ني كنن دم اسود يعرف كو يعرف jini ne baki wanda ana gane sa ko kuma a yana da wari an gane da kyau ko kenan yu'raf ana gane sa da me ake gane sa da wasu alamomi wanda mata suke ganewa daga ciki shine za ta ji ciwo mara ko kuma ta ji me yake suna tana bacin rai duka wannan yana daga cikin alama ta zakkuwar sa kenan lalle jinin haila jini ne baki wanda an san sa ana sanin sa amma nan baki ba ana mahim baki kirin ba ai ahbarun yamilu ila sawad ma'ana jani wanda yana yake da suna yahi kusa ga baki yace fa iza kana zalika idan wannan shinin ya kasance na haila baki fa amsiki anis salati to ki tsaye da yin sallah fa iza kana al akharu idan gudan yazo ma'ana jini wanda ba baki ba yazo wanda ba na haila ba yazo yace fatawaddi tuki arwala wa salli ki sallah rawahu abu daud ya rawaito sa wan nasa'i da imamu nasa'i wa sahahahu ibnu hibban ya rawaito sa wal hakim da imamu al hakim wastankarahu abu hatim sai dai abu hatim yana ganin hadisi ne munkar shine wastankarahu ina abu hatim yana ganin hadisi ne munkar me ake cewa hadisul munkar هو مخالفه الضعيف للثقه معناه شيني ضعيفي يسابا ما ثقه معناه wannan an san sa mai rauni ne a wajen ilimin hadisi wannan kuma an san sa mai karhi ne a wajen ilimin hadisi to sai wannan ya rawaito wannan ma ya rawaito duka abun guda ne amma a cikin na wannan mai raunin sai a samu bambanci da na wancan kwararre to shikenan sai a ba wancan wurgi da nashi a riki a du'a amshi nawa amshi na kwararre bari ba ku misali manzo Allah yace ai kaza aka samu wani sahabi shi kuma yace ga yanda za a yi magana manzo Allah zan bi ko ta sahabi a to kamar haka ne an gane da kyau ko idan muka bada misali ba sahari ma kaman ban yi dan adalci ba don saboda shi da'ifi aka ce anan to idan muka dauki da'ifi shine mu ce kaman mu ce wani dai haka wanda yake musulmi ga magarin mutane wanda yake fasiki faɗi magana ga sahabi ya faɗi kenan kai sai zamu karbi ta sahabi ma'ana wanda yake sama to shine abin da ake nufi kenan shine hadisu al-hadithul munkar an gane da kyau ko idan da kashi munkar munkar ma'ana hadisi ne da'ifi dan saboda wanda ya rawaito sa ya saba ma wanda suka yi sa kwarewa wanda suke yardaddu a wajen ilimin hadisi a ƙarshe dai wannan hadisin ingantacce ne wa fi hadisi asma a hadisin asma binti umais ar umais inda abi daud a wajen abu daud wal tajlis fi mirkanin da zamna a cikin wani bahu ko wata roba babba wanda take da ruwa فإذا رأت سفرة فوق الماء إذا تقبلج أكر روى فلتغتسل تتيوانك للزهر والعصر دن الزهر دل عصر غسلا واحدا وانكا قدا وتغتسل للمغرب كما سيتيوانك دن سلم مغرب والإشاء إذا إشاء غسلا واحدا وانكا قدا وتغتسل للفجر كما تيوانك دن سبو دسلم أصباء غسلا واحدا وانكا غدا وتتوضأ فيما بين ذلك كما سيتي أرولا أسكان ولا وانا حديثا أبن ديكي نهي كي أبن ديكي نهي شيني ما تتي تنا هيلا لوكا تن هيلا ياك آري كما سي واني كما سي جيني تيغا بدا زبو متا تو جيني ديكي تيغا بدا زبو متا باين لوكا تن هيلا ياوتي شي أكي تما جيني مي استحادة أنغاني ديكيوكو تو إدن يكسن تي ita matar a asali bata san adadin kwanakin da take yi ba an gane da kyau ko bata san adadin kwanakin da take yi ba na jinin haila jinin ko dosh yana zubo mata to yanda za ta bambanta jinin haila da wancan shine me za ta lura jinin haila shi baki ne kuma yana da wari to idan ta ga irin wannan jinin yana zubo mata to a wannan kwanakin sai ta bar me ta bar sallah an gane da kyau ko to ana cikin wannan sai ta ga wani jini yana zubo mata wanda yake shi ba baki bane kun baya da wari to a wannan lokacin za ta yi wanka ta yi sallarta to shine sai manzon Allah ya ce mata yanda za ta yi tana iya ta zo ta zamna a cikin ruwa a cikin bahu idan ta zamna sai ta ga me yake da suna ruwa sai ta ga wani balge-balge ya huto a sama-sama to yana nuna jinin haila ya ne ya kare domin jinin haila idan ya kare akwai abin da ake cewa al-qasatul bayda wasu ruwa ne hori-hori da suke kaman balge-balge da suke hitowa to idan suka huto yana nuna me jinin haila ya me ya kare to idan ta ga wannan shine sai manzon Allah ya ce mata sai ta fara sallarta jinin da zai ci gaba da zubowa na cuta ne ba zai cutar da ita ba shine sai manzon Allah ya nuna mata tunda tana wannan jinin za ta zan sallah amma yanda za ta yi shine a lokacin sallar azhar ta yi wanka lokacin sallar magriba ta yi wanka lokacin sallar asuba ta yi wanka guda nawa guda uku a lokacin azhar in ta yi wanka in za ta la'asar to sai ta yi arwalla ba sai ta yi wanka ba a lokacin magriba ta yi wanka in za ta yi isha'i ba sai ta wanka ba sai ta yi mi sai ta yi arwalla shine ma'anan wa tatawaddau fi ma baina zalika sai ta yi arwalla a tsakanin mi a tsakanin wannan wanka yanda take yi an gane abin da kyau dai wa an hamnata binti jahshin qalat an karbo daga hamna yar jahsh ta ce كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة ناكسنتي انا جني استحاضة جني من يوا كم من سنني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينزوم منظر الله نزوم منظر الله استفتيه انا نمن فتورسا فقال سيتي انما هي ركضة من الشيطان اي شي وانا جني واني هلبي نيدك شيطان انا شيطان نيه هلبي مي ya halbi ma aihwarki wannan jinin yake zubo miki na haila kin yace fatahayyadi sittata ayyamin don haka ki haila kwana guda shidda aw sab'ata ayyamin ko kuma kwana guda bakwai summa katsili sannan ki wanka an gane da kyau ko jini yana zubo mata manzo Allah yace mata wannan jinin da yake zubo miki bayan na haila wani halbi ne daga shaytan shaytan ne yake sa miki wannan dan ya rikita miki ibada ita ki kwana shidda ko kuma kwana bakwai domin shine mafi yawan kwanakin da mata suke ne suke ma'ana mafi yawancin mata hailar su kwana shidda ne kwana bakwai amma akwai wanda suke wuce haka akwai wanda suke kasa ga haka akwai da ma kwana guda take yi, an gane da kyau ko? Wannan shi ne kenan. Akwai wanda kuma tana yin kwana guda 15. Jayyid. Faƙala sai ce, innama hiya rakdatun minash shaitani. Yace thumma tasili, idan kike wannan kwana 7 ko kwana 6 na haila, sannan sai ki wanka. Fa idha stanqa'ati fa salli 24. Idan kika tsarkaka, kika tsaftaka, to ki salla kwana 24 aw 23 ko kuma kwana 23. Ana ganewa da kyau. Kwana 23 tana salla, idan kwana nawa tayi tana haila? Kwana 7. In an hada sai shi kwana 30. An gane da kyau ko? Ko kuma kwana 30 ba dai, in tayi mai ke da suna haila kwana 6. Yace wa sumi, kuma sannan ki azumi, wa salli ki salla, fa inna dhalika yujzi'uki, domin wannan yana isar miki. Yace wa kadhalika faf'ali fi kulli shahrin, haka kuma zaki aikata a kowanne wata, kama tahidun nisa'u, kamar yanda mata suke haila. Fa in qawiti ala an tu'akhkhiru adh-dhuhra, idan kika ji karhin ki jinkirta azhar, wa tu'ajjilil asra, sai ki jinkirta ki gaugauta al-asr, ma'ana ki jinkirta azhar ki gaugauta yin al-asr. Thumma ightasili, sannan sai ki wanka, hina tathurina, lokacin da ma'ana nan manzo Allah yana gaya mata yanda za ta yi dangane da sallah. In tana iyawa tana iya ta jinkirta sallar azhar, sai lokacin sallar la'asar tayi azhar, tayi me? Tayi la'asar. Kenan tayi jam'u at-ta'khir ko jam'u at-ta'khir, ma'ana ta hada azhar da la'asar a lokacin wa? A lokacin sallar la'asar. Yace thumma tagtasili hina tatharina, kamar nan manzo Allah ya gaya mata ga yanda zaki, sai ki yi wanka a lokacin da kika tsarkaka daga haila, wa tusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an, sai ki sallaci azhar da la'asar gaba ɗayansu. Thumma tu'akhirina al-maghriba, sannan sai ki jinkirta maghriba, wa tu'ajjilina al-isha'a, ki jinkirta isha'i. An gane da kyau ko? Kenan sai ta yi su maghriba da isha'i a lokacin me? A lokacin isha'i. Thumma taghtasilina, sannan sai ki wanka, wa tajma'ina baina as-salataini, ki hada tsakanin salloli guda biyu, faf'ali, in kin ji kin iya ki haka. Yace wa taghtasilina ma'a as-subhi, sannan kuma ki wanka a lokacin sallar asuba, wa tusallina, sai ki sallah. Kinan wanka guda nawa za ta yi? Uku ko? Kamar wancan hadisi. Qala yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya, wannan shine mafi soyuwar al'amurra guda biyu a wajena, ma'ana na hi baki wannan shawarar ta ki wanka guda uku, ki zan hada salloli wanda suke da lokaci guda, a lokaci guda, a wuri guda. Rawahu al-khamsa, mutum biyar suka rawaito sa, illa an-nasa'i, banda Imam an-Nasa'i, wa sahahahu Tirmizi, Imam Tirmizi ya ingantar da shi, wa hassanahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ingantar da shi. Wannan hadisin kaman ci gaban wancan hadisi ne, duka ma'anan su guda. Nan manzon Allah ya ba masu jini istihada mahita ne, ma'ana mace wadda take jini ko da yaushe yana zubo mata, wanda kuma ba jini bane na haila, to hukuncinta hukuncin mai balaguro a wajen hada salloli. An gane da kyau ko? Tana da damar ta hada azhar da la'asar a lokaci guda ta yi su, maghriba da isha'i a lokaci guda ta yi su, asuba ta yi ta a lokaci guda, kuma kowanne ta yi wanka. An gane da kyau ko? Ko kuma sallolin kowanne ta yi shi a cikin lokacinsa, amma dai lokacin azhar za ta yi wanka, in ta zo la'asar ta yi arwallah. Shine ma'ana zabi na harko. An gane da kyau ko? Shi sa manzo Allah ya ce wa huwa a'dabul amrayni ilayya, abin da ya birge ni shine ki na biyun, ma'ana ki hada salloli guda biyu a lokaci guda, guda biyu a lokaci guda, ko kuma a kowace ki ta a lokacinta, amma wannan lokacin guda uku zaki wanka a cikinsu. Ana ganewa da kyau. Asali lokacin sallah guda uku ne, kamar yadda muka sha bayani, kuma dalilin wannan kasa lokutan guda uku na sallah shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ka tsayar da sallah liduluki shams, lokacin bullowar rana, idan rana ta bullo har zuwa faduwarta, sallah nawa ake yi? Guda nawa ake yi? Guda biyu, wacce da wacce? Azhar da al'asr, kun ga lokacin su guda. Ila ghasaqil layli, shi ma lokacin shigowar dare kai sallah. A cikin dare sallah guda nawa ake yi? Biyu, wacce?
magriba da isha'i wa qur'an al-fajr lokacin sallar asuba idan al-fajr yake to ma kai sallah wace sallah ake alau sallar asuba kinan lokacin sallah asalin sa guda nawa ne guda uku lokacin sallar lokacin rana lokacin dare lokacin mi lokacin asuba wannan su ne kinan idan an tashi tafsili ne sai ami sai a fada da a ce guda biyar ne shi yasa ka gani baka iya ka hada magriba da al-asr dan lokacin su ba mi bane ba guda bane amma kana iya ka hada azhar da al-asr jayyid hadisi na gaba wa Aisha radiyallahu anha idan matar da take da irin wannan matsalar tana da daman ta hada salloli tayi su wanda suke da lokaci guda wa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta anna umma habiba bint jahsh lalle ummu habiba ar jahsh shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kai koki zuwa ga manzon Allah addama koki na shine faqala ma'ana tana nuhin ana nuhin shine istihada shine na hutu mata ko da yaushe faqala sai manzon Allah ce in kuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki ki tsaya daidai lokacin kwanakin da hailaki take yi miki summa tasili sannan sai ki wanka fakanat tagtasilu li kulli salatin sai ta kasance tana wanka da kowace sallah rawahu muslim muslim rawaito sa wa fi riwayatin lil bukhari aw ta riwayat imam al bukhari wa tawaddai li kulli salati ki arwalla ga kowace sallah wa hiya li abi dauda kuma har yanzu wannan riwayar akwai irin ta ga abi daud wa gairihi da wasu sa min wajhin akhar aw ta fuska ta daban wannan shine dalilin da yasa wasu malamai suke cewa mace da jini ko da yaushe yake zubo mata to duk sallar da za ta yi sai ta yi me sai ta yi wanka kunga nan fakanat tatashiru li kulli salati sai ta kasance tana sallah game da kowace sallah amma magana mafi inganci shine ba dole bane sai ta yi sallah sai ta yi wanka ga kowace sallah in ba wata lokutan guda uku ba da muka gayi domin anan suka ce ummu habiba kin ita ce ta dora ma kanta haka nan kunga anan cikin magana manzon Allah bai ce ba ta yi wanka ga kowace sallah ma'ana ita ce ta gani ta yi jin dadin kowace sallah kai ne ayi wanka shi yasa take haka nan an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid malaiki cewa wa an ummi atiya an karbo daga ummu atiya radiyallahu anha qalat yadar Allah ta kara tabbata a gare ta ce kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an mun kasance ba ma kilga al-qudra was-sufra al-qudra da as-sufra dukkan su wani ruwa ne da suke hito ma yake da suna mace an gane da kyau ko bayan ta kare haila yace kullu la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an mun kasance ba ma kilga al-qudra da as-sufra ruwa balge-balge da suka hito ma mace ba'da at-tuhri bayan sun kare jinin haila shay'an ba su kilga su akan komai ma'ana idan mace jinin haila ya tsaya mata wannan ruwan balge da suke hito mata ko wannan horare da suke hito mata ba sa a matsayin haila kinan ba za ka ce ba a haila ba ta toke ba da dai jinin shi ya tsaya to wannan balge-balgen da ruwan da suke hitowa ba za su hana mata tsarkaka ba za su hana mata yin wanka ba an gane da kyau ko wannan shine kinan malai ce rawahu al-bukhari bukhari rawaito sa wa abu daud wal lafzu lahu lafazin nas wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas yadda Allah ta kara tabbata a gare sa anna al-yahuda lalle yahudawa kanat idha hadatil mar'atu sun kasance idan mace tayi haila fihim a cikin su lam yu'akiluha ba sa ciyar da ita abinci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace isna'u kulli shay'in ba ba su ciyar da ita abinci ba su ciyar abinci tare da ita an gane da kyau ko shine lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace isna'u kulli shay'in ku aikata komai da mata yanku illa nikaha sai dai aure ma'ana sai dai saduwa shine annikaha anan rawahu muslimun ya rawaito sa an ce aure ne ana ce ma jima'i aure ne in ji malumai dan saboda shine abu mafi muhimmanci a cikin auren an gane da kyau ko shine abinda kun baka samun shi ta ko ina hanya ta halal in ba ta hanyar aure ba dan dafa abinci kamar yanda wani gaburo yake cewa kamar yanda kuke zamna matayenku su dafa muku abinci kuma haka zamu je a bakin mai shayi ya buga mu na shayi da kwai mu ciki nan da me kuka yi mu tace eh nan duk dai muke amma kuma akwai wani wuri an gane da ke ku wanda kai ko giyam mi ake cewa kusu ka sha ba za ka biya ma kanka wannan bukatar ba in dai kai musulmi ne wanda kake bin dokokin Allah an gane da ke ku kinan shi yasa ake cewa aljima'u an-nikah li'annahu ahammu ma fi an-nikah wannan shine kenan kuma dan saboda ta hanyar yake da suna saduwar ce ake ne ake samun ƴaƴa wanda kuma yana ɗaya daga cikin mafi girman manufa ta aure an gane da kyau ko shine tahqiqu tanasul shar'i shine a samu yawaitar ɗan adam kuma a samu yawaitar su ta hanyar shari'a domin a musulunci babu hanyar da zaka mallakar ɗa in ba ta hanyar aure ba musamman a wannan lokacin in a canza ne kana da wata hanyar shine ta hanyar bayu to a yanzu babu bayu an gane da kyau ko wani ɗaya daga cikin doktocin mu muna karatu to in ya ga alamun an gaji dama mutum ne mai ban dariya sai ya kawo wani labari mai ban dariya sai yake cewa wani ɗaya daga cikin abokansu ne yake cewa kai haihuwa fa ba wasa bace yace abinda zai sa ka tube ka hidda wando ka san ba wasa bane an gane da kyau ko dan Allah a duniya akwai abinda zai sa ka tube akwai wanda ko kashe shi zakai ba zai tube ba amma in yazo wannan wuri ba bai ba san lokacin da zai tube ba an gane da kyau ko wannan abin ya ban dariya sosai haihuwa ba wasa bace fa abinda zai sa ka tube ka hudda wando ka san ba wasa bane wannan shine kenan jayyid aha وعن أنس رضي الله عنه اتكتونا حديث نانونا منا إذا ما تتنا هايلا أنا يوم كومي دي إمبا ميبا إمبا ميبا إمبا سادوا بشيني أبن دوانا حديث كنونا كما وانا إتشي تبيع تيهودا أتا أولا لوغة تين أكوان دسيكي دوانا تبيع لكن كنت سن يهودا كمار سورا كريستو تيني أكوان دسوسان الدين الناس أكوان دبسان الدين أكوان جاهلان الدين وصوى تكينسو to wanda suka san addinin nasu kuwa yanzu haka suke yi dan mace tana haila ba sa cin abinci tare da ita kuma sannan ba sa tabinta ba sa shahwarta an gane da ke ku ba sa zama tare da ita in ma za ta miko musu wani abu to sai ta sa wani kyalle ko kuma ta sa sushet ta sa sahwar hannu ta muka musu dan saboda tsantsani kun san da mata a asali addinin yahudanci ba sa da daraja an gane da ke ku ba sa da daraja idanunsu in ba yanzu ba da yake da suna suna so sunna mutane cewa su ne wayayi wasu abubuwan suka shahe su a cikin addinin su dai aha maliki cewa rawahu muslim ya rawaito sa kisa a wajen idan muka dauki a wajen misali kun taba shin wata a kasar ma Isra'ila da ake cewa kun taba shin shugaban kasa mace babu ko kun gani hatta a Amurka ba kun taba yin shugaban kasa mace babu duk wannan abin da suke yi da suke cewa na daidaito tsakanin mata da maza kawai musulunci ne suke so su roshe ba komai ba amma ko su sun san da ƙarya suke yi domin ko su busu yadda ba mace ta ne ta shugabance su ga Faransa nan Marie Le Pen shekara nawa tana nema har yanzu ta kasa samu dan busu yadda ba mace ta ne ta burke su wannan shine kenan mata kada su rude ku domin su ma a karan kansu ba sa kallon ku da daraja وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تكيتوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله يا كسنتي يأمرني ينا أمرتك فأتجر سي إنسا زني أنا قاعد لكيوكو إن إنسا زني فيباشرني سي رنجميني وأنا حائد الحالي إنا ما يحيلا متفق عليه تيسا معلومة سيكيتوا أنا إذا كتشلو كتندا ما ترك تكي بكاتر كانونا ما تسوية كانونا ما تتوسي shine lokacin da take a cikin jinin haila domin lokaci ne wanda suke shan ƴar wahala suna jin zahi da irin abin da ya kama da haka domin suna buƙatar a tausasa musu a irin wannan lokacin kun ga shine manzo Allah ya koyar da mu a wata rana manzo Allah yana kwanci shi da Aisha a cikin dara guda sai ya ga ta zabura ta tafi ta doko kunzugu ana wannan abin da suke yi na su suke sawa a ƙasa kush yanzu suna cewa kush ko ta tafi ta doko kunzugu kush ma'ana za ta sa sai manzo Allah ya ce mata lahiya da yaga ta zabura ta tafi za ta dauko wannan abu sai ya ce mata lahiya sai ta ce a sai ta yi shiru sai ya ce ana fisti ana haila ce ta zo miki ta ce eh sai manzo Allah ya ce bai komi shi ke sako zuginki ki so ta zo suka ci gaba da yake da suna kwanciyar su ma'ana da a nuna mun da cewa kina a lokacin da suke wannan ba wai lokaci bane na tsanansu ko da yake dole sai mace ta kula mijini haila abu ne wanda yake da wari, shi yasa zaka gani wani lokaci mata suna wari sama in ba su kula da jikinsu. Jini haila jini ne mai wari sosai, dole sai ana kula da turare, sa turare na daki da kuma turare na jiki, abin da ya kamata haka. Amma sai dai kaida ta sa turare ga mata shine ba za su sa turaren da in suka huto ba ana jin karshen shi, kenan sai a kiyaye. Domin wannan ya zo a hadisi kara, duk matar da ta sa turare ta biya namiji ya yi kamshin, to za a rubuta mata kamar ta yi zina. Ba ana nufin zina bace katka, ana nufin zina ta me yake da suna ta kallonta da za a yi, domin da an yi kamshi sai an kalle ta. To sai Allah yake cewa kowace gaba daga cikin gabar dan Adam an rubuta masa, ana rubuta masa zinarsa, zinar idanu kallo, zinan me yake da suna hannu shine tabawa. Kina idan muka zo a bangaren turare sai a ce zinar hanci shi ko menene? Sunawa ko? Wannan shine kenan. Kitawa an ibn Abbas radiyallahu anhuma ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah fil ladhi ya'ti mara'atahu, dangane da wanda yake zuma matarsa, ma'ana ya sadu da matarsa, wa hiya ha'idun al-hali, tana a cikin haila. Fala yace yatasaddaqu bi dinari, zai yi sadaka da dinari, aw bi nisfi dinarin, ko kuma da rabin dinari. Rawahu al-khamsa, mutum biyar malaman marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa. Wa sahahahu al-hakim wa ibn al-qattan, imam al-hakim ya inganta sa da ibn al-qattan. Wa rajjaha ghayruhuma waqfahu, wasu malaman hadisi kuma sun rinjaye da cewa hadisi ne mauqufi, ma'ana magana ce ta ibn Abbas. An gane da ke ko? A ƙarshe dai wannan hadisin mafi yawan malaman hadisi suna ganin hadisi ne da'ifi, bai inganta ba. An gane da ke ko? Shi yasa mafi yawancin malamai sun ce akan cewa idan mutum ya sadu da matarsa tana a cikin jinin haila, hukuncin sa shine na farko ya tabka babban zunubi, domin yayi abin da Allah ya hana sa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'tazilu nisaa fil mahidi, ku nisanci mata yayi a lokacin da suke a cikin haila. Idan babban zunubi ne mutum ya sadu da matarsa tana a cikin jinin haila, idan yayi wannan kinan yayi zunubi, yayi kokari ya tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau. Idan kun bai tuba, sai da cewa wannan yana iya dalilin a jawo masa azaba a ranar tashin alkiyama. Amma wannan kafara da tazo ta sadaka da dinari, magana mafi inganci bata inganta ba. An gane da ke ko? Wannan shine kenan insha Allah. Haka ita ma mace lokacin take jinin haila, idan mijinta zai sadu da ita, bai kamata ta yadda ba. Damin la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati al-khaliq, ba amma kowa biyayya a wajen sabon mahalicci, kinan za ta hana sa. An gane da ke ko? Nan ne aka samu wani dan kwankwale yace to in ta ce fa, in ya ce in bai yadda ba zai sake ta, in biki yadda ba nayi to zan sake ki, to anan ya za a yi? An gane da ke ko? Malamai sun yi ta kai kawo suka ce a duk da haka nan kar ta yadda, suka ce a a ha, dabuwar aure fa shi ba karamin matsala ba ce. An gane da ke ko? Wannan shi ne kenan dai wannan. Aha, kuna so in gaya muku ya za a yi? Dai a ƙarshe dai a wannan lokacin za a ana da kyau a yi sara, ana dubin bakin gatari, ana da tabbacin yana iya sake ta kin, in tana da tabbacin yana iya sake ta, kuma tana ganin in ta rabu da shi akwai matsala, to ta yadda sai a yi irtikabu a kafu dararai. Mun kawo ka'ida can ko? Idza ta'arada dararani, ko kuma idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'lahuma bittikabi a kafihima, ko? Matsaloli guda biyu sun haɗu, dole sai an yi guda, ko ya sadu da ita ko kuma ta sake shi, ko kuma ya sake ta, kenan sai ta diba makanta ita matar. Wani ya yi mata sauki, an gane da kyau ko? To sai ta yi wanda ya yi sauki don a kauce ma babban matsalar. Dai amma dai laihin yana hawa akan mijin, wa an abi sa'id al-khudri, domin an yi ikrahin ta ne ko? Illa man ukriha. Dai وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنكر قولك أبي سعيد الخدري يدعى الله تكارة بتاع أكريشيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة شنبا إذا متتنا هيلا با لم تصلي ولم تصم باتا سلا كما باتا أزمي؟ متفق عليه بخاري لمسلم سكرويتوس في حديث طويل أتكين حديثي ما يسأوه. أنك يريد أكو؟ جيد. Ya ce a cikin hadisi mai tsawo, haka ne wannan hadisi ne mai tsawo. Dalilin wannan hadisi shine a cikin Bukhari da Muslim an kare hudu ba ne ta lokacin layya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a wajen mata yana musu nasiha daga cikin nasihar da yake ce musu ya ma'shar nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahlan nar ya ku mata ku yawaita sadaka domin na gan ku kune mafi yawan ɗan wuta hadisi wanda yake kun san shi ko a ƙarshe dai suka ce dan me yasa ya manzo Allah yake bi annakunna takthurna al-la'na wa takthurna al-ashir kuna yawan la'anta babu wanda shi mata zagi ka cika zakka 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 za musamman maradawa ko kan marada rashi na musulmi ni ma asali na dan maradi ne idan dara ta ci gida ne ko da yake ba maradin da tashi ba dai a ta a jami'a ha haka suke talibi ba zaka ga na ilimi da dagaggen wandan shi tana yawa ma da asuwakin shi amma yana iya kunduba maka zagi an gane da ke ko idan ana laila takafiya a kowace shekara a kowane dare da ake na musamman kowa yazo ya gwada al'adar su to duk shekara su maradawa ɗan jihar maradi al'adar su ita ce kunduba zagi an gane da ko takkai ya aka zo ana takkai to da ma'ali da shugaban jami'a da waye da waye duk sai sun sha zagi kuma su a ganin su kawai ba komai bane ba an ce laila takafiya ba to dabi'a su ce zagi kenan sai su kunduba muku zagi wanda shi duk shekara kuma haka suke yi dan dagaggin wandunan su kuma an gane da ke ku kun ga wannan sai nuna cewa kuma wannan ba zai zamantowa ki suna uzuri ba ku ce al'ada ku ce al'ada ce amma al'ada in ta saba ma addini ana kokari a ne a nisance ta an gane da ke ku wannan shine ma kana rasul sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan ba dabi'a manzon Allah bace kuma ka ce kai ahlus sunna idan kana wannan kinan baka cancanci sunanka ba ko da yake laihi guda ba zai saba a kore maka sunan ahlus sunna ko dai biyu jayyid anaga bai ke cewa a hadisin da muke abin da ya samu za Allah ya faɗi wannan magana shine sai manzo Allah ya ce musu a cikin hadisin wancan dogo yace yake cewa a cikin sauran hadisi ke cewa ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin azhaba lilubbi ar-rajuli al-hazimi min kunna manzo Allah yake ban taba ganin ba mutum mai tawayayyen hankalin shi ragagge ne sannan addinin shi ragagge ne amma kuma da koke ma namiji hankali wanda yake jarumi kaman ku an gane da ke ko hankalin ta bai cika ba amma ta iya ta me ta iya ta doke ma mai hankali ne mai hankali hankalin shi an gane da ke ko shine abin da ake nihi kana a cikin sallah kana sahau mai hankali ta doke mara hankali ta doke ba hankali ba mara hankali ba ana mai rabe hankali sai shine suka yi mamaki suka ce ya manzo Allah me kake nihi da wannan magana na cewa masu ragaggen addini masu ragaggen hankali suna doke ma mai hankali hankalin shi an gane da ke ko shine sai manzo Allah yace gashi yace ba gudan bane nan bai ka gudan ba shine sai manzo Allah yace idan za ka yi shaida idan za a karbi shaida namiji guda ake so ko mace kuma ita guda nawa guda biyu a wajen shaidu in namiji guda ake so to in mata ne za su shaida sai an dauki guda biyu sai manzo Allah yace to wannan yana ɗaya daga cikin tawayar hankalin su daga ciki kuma shine lokacin da suke haila suna saurin hushi suna saurin yin hukunci to shi ma nan duka ragiyar menene ragiyar hankali duka munin wannan manzo Allah yana gaya mana su ne dan saboda mu san halin su yanda koda su muna shirme bai kamata ba a ce kai tsaye jiki gidanku ko kuma kai tsaye ka fada mata mari dan saboda ga tabi'ar ta kenan dole sai tayi idan sun ma manzo Allah min babi aula su yi maka matan manzo Allah su ne mafi daraja manzo Allah shine miji mafi daraja amma shi ma an mishi haka an bata mishi da rai kun san da akwai lokacin da manzo Allah ya bar musu gida sai da kwanaki a wata riwayar ma kusan wata guda baya shiga a wajen su dan saboda sun kai shi karshe an ga yadda go sai da insha Allah ina da niyyar in wata munasaba ta kama ta aure zan tattaro duk hadisan da matan manzo Allah suka dan tattakula mishi al'amurra an ga yadda go kun muhimmancin kawo su shine a duk lokacin da kai ba ka cakule ma al'amari sai ka tuna da amma wanda yake daraja an ga yadda go to wannan shine kenan insha Allah zan tattara hadisan in Allah ya yarda wanda bai shi kuma zai gaisu a cikin bahasi insha Allah kenan a ƙarshe sai suka ce to meye tawayar addini shi ma sai manzo Allah yace idan tana haila ai ba ta sallah ba ta azumi ko suka ce eh sai manzo Allah yace to wannan shine raguwar addinin ta a takaice wannan hadisi yana nuna mana ina ɗaya daga cikin ahkamul haid shine mace idan tana haila bata sallah bata mi bata azumi amma shi azumin za ta ramka shi sallah ita kuma ba za ta mi ba ba za ta ramka ba kamar yadda mu gani a cikin ummatul ahkam wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha take cewa lamma ji'na sarifa lokacin da muka zo sarif sunan wuri ne ittu nayi haila ana suna a bisa kan hanya ta zuwa makka wajen aikin haji sun kawo a wani wuri da ake ce ma sarif sai tai haila fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace if'ali ma yaf'alu al-hajj ki aikata duk abinda mai aikin haji yake aikatawa ghaira alla tatufi bil baiti sai dai ba zaki dawafin ka'aba ba hatta tathuri har sai kin tsarkaka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa fi hadithin tawilin a cikin hadisi mai tsawo abinda wannan hadisi ke nuna muna mace wadda take haila baya halatta a gare ta yini tayi tawafi kinan mace mai haila za ta iya komi a wajen aikin haji in ba mi ba in ba tawafi inda mun ka wannan wurin a yake suna lajnatul fatawa da'ima na saudiya suna bada fatawar cewa ya halatta mace ta sha maganin tsai da haila dan saboda ta samu kammala aikin haji musamman suka ce a wannan zamanin da in lokacin tahiyar ku yayi wani sai ya miki sai kin kare ki zo ki dawafi babu wanda zai tsaya ko sai suka ce to ya halatta amma da sharadin ba zai cuta mata ba in ba zai cuta mata ba ya halatta ta sha ta tsai da haila dan saboda me ta samu ta kare dawafin ta kare aikin hajin ta gaba dai ba tare da me ba ba tare da matsala ba وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم daga Mu'az akan cewa ya tambayi ma'aikin Allah ma yahillu lirrajul min imra'atihi mi yahalatta namishi yayi da matarsa wa hiya haidun idan tana haila fa qala sai ce ma fawqal izar abun da yake saman zani an gane da kyau ko abun da yake saman zani ya halatta a gare ki me ake nufi da wannan shine idan mace ta dama zani adabi an ce ina yake rihiwa nan yake rihiwa ko kinan nan sama zaka iya kai sha'aninka da shi rawahu abu daud ya rawaito sa wadda'ahu sai dai ya da'ifantar da shi wannan kuma shine dalilin wasu malamai da suke cewa a'a idan mace tana haila ba ko ina ya halatta a gare ka ba sai sama kana iya kai ta wasa da sama da inda kake so amma dai kasa inda zani yake tsayawa babu an gane da ke ko to sai dai hadisin da'ifi ne hadisin da muka gani a can baya wanzu Allah ya ce illan nikah isna'u kulla shay'in illan nikah ku yi komi da matayen ku suna haila in ba mi ba in ba saduwa ba kenan ita kadai ce ba za a yi ba shi yasa duka yana ɗaya daga cikin abin da ya halatta kuma a wannan zamanin shine idan kana a cikin haila matarka tana cikin haila kana cikin tsananin sha'awa musamman irin wanda Allah ya jarabta da irin wannan ya halatta ta yi wasa da kai sai wasa da al'aurar ka dan ta hidda maka wannan ruwan wanda suka takure ka suna iya sai ka fada a cikin safin Allah an gane da ke ko wannan shine kenan tunda ba a kai ga dai abinda aka hana ba asali wa an ummi salama ta radiyallahu anha qalat daga ummu salma yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce kanatin nufasa'u mataye masu haila masu jinin biki sun kasance shine an nifas kanatin nufasa'u mataye masu jinin biki sun kasance taq'udu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam suna zamnawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha bayan aihuwar su nan ba'da nifasiha ai ba'da wiladatiha sun kasance suna zamnawa bayan aihuwar su 40 yawman kwana 40 rawahu al-khamsa mutum biyar suka rawaito sa illa an-nasa'i sai imamu an-nasa'i wal lafz li abi daud sai dai lafazin na abi daud ne wa fi salati wa fi nafsin lahu awani lafazi nasa ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله باي امرتيه تبع معنى ايت ماي جنين بيكي بقضاء صلاه النفاس دبيان صلولين ده كاي صلولين ده بكاي با ا لوكاتين ده تانا ا تشين جنين بيكي وصححه الحاكم امام الحاكم يا انغانتا ان wannan hadisin yana bayani ne akan dai daga cikin jinani da suke damu mata a takaice jinin da yake hito ma mata jini kala uku ne na mata na farko shine alhayd haila na biyu shine annifas shine jinin biki wanda yake hito ma mata bayan sun aihu an gane da ke ko na uku shine damul istihaba shine jinin da yake hito musu shi ba na haila ba kuma shi ba na biki ba an gane da ke wanda shi kuma jini ne a muke da suna na cuta wanda dukkanin su mun ga hukunta hukuntansu ina a wannan hadisi shine ma lai like muna bayani da jinin biki ina shi jinin biki shi ma idan ana yin sa ba a yin sallah amma bambance shi da na haila shine idan ana a cikin jinin biki ya halatta a kulla aure mace ya halatta tayi aure amma idan tana a cikin jinin haila ya halatta ayi aure baya halatta ayi aure ina shine bambancin jinin haila da jinin biki idan tana biki ya halatta tayi aure a kulla mata aure tana so ma radda ta aihu a kulla mata aure amma da cikin dai ba za a mi ba za a yi aure ba an gane da kyau ko jayyid sannan adadin kwanakin jinin biki magana mafi inganci shine baya da karanci sannan kuma baya da mafi yawa baya da mafi yawa amma malaman malikiya sun tsaye mafi yawan sa kwana nawa kwana 60 an gane da kyau ko wannan shine kenan amma magana mafi inganci shine in ma za a dauki mafi yawa za a dauki kwana 40 ne domin shine abin da yazo a cikin hadisi an gane da kyau kwana 40 kenan ba ana nufin ba mace ba za ta yi sallah ba ko da jinin ya tsaya sai ta yi 40 kamar yadda da yawa daga cikin mata suka dauka kenan ana lura da tsayawar jinin ne kin aihi yau gobe jinin ya tsaya to shikenan zaki ci gaba da sallar ki mijinki kuma zai iya ya mu'amala ta aure da ke kenan ba dole sai an yi 40 ba kamar yadda aka saba ma mata jinin haila shi ma baya da kadan baya da mafi yawa an gane da kyau ko kadan kin sa shine me da dai an ce ya hoto in ma minti guda yayi duka ya kare amma sai dai za a iya cewa mafi yawan mata ga abin da suke yi mafi yawan mata hailar su kwana 6 ne kwana 7 shi ma jinin biki mafi yawan mata kwana nawa ne kwana 40 ne to shi yasa malamai suka ce idan aka samu mace wanda lokacin hailar ta ya fara amma ba a har yanzu tunda hailar ta fara ba ta tsaya ba tana ta yi to a wannan lokacin za a dubi abubuwa guda biyu na farko za a dubi launin jinin idan ya bambanta to kinan idan wanda yake baki mai wari ya zo sai ta tsayar da sallah sauran sai ta mi sai ta ci gaba da ibadarta idan kuma ya kasance jinin duka launin shi guda ne to a wannan lokacin abinda za a yi shine ne shine za a dubi mafi yawan matan garin jinin haila nawa suke yi ko kuma mafi yawan matan anguwan kuma a wannan lokacin ana iya tambaya shugaba alkali yana iya tambaya kai ku tambaya muna matan anguwar ga an ga ko kuma ki tambaya cikin danginki ɗan uwanki mafi yawan mata kwana nawa suke yi an ga yadda ke ko wannan asali kaida ce a wajen malaman fiqh suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i wa yuhaddu bil urfi dukkanin abinda shari'a bata kayyade ba adadi kaza ne za a yi kaza to ana kayyade sa ne da al'adar mafi yawan mutane an gane da kyau ko wannan shine kenan nan muka zo karshen babu na haila da karshe zan like da wata magana mai muhimmanci shine sako ne wanda muke fatan duk wanda ya ji wannan sakon yayi kokari ya tura sa zuwa ga mahukunta da tana iyawa mu samu Allah ya karba abun domin abu ne mai matukar muhimmanci a kwanaki wanda suka gabata naga labari wanda yake ingantacce daga kasar Burkina Faso labarin mai dadi me labarin shine an halatta ma mata idan za su yi hoto na card identity hoton da ake nakawa ga passport da card identity da sauransu an halatta musu su yi shi da hijabi su yi shi da kallabi babu wanda ya san muhimmancin labarin sai wanda yake da kishi sai wanda ya san musulunci domin baya halatta mace wanda ba mijinta ba ko ba muharraminta ba ya gani ga gashinta gashin mace na ɗaya daga cikin al'auranta ko da ko a ce ga hoto ne ka ganshi kai haramun idan ya kasance a Burkina Faso wanda da meke da suna takan iya za a iya cewa 40 cikin 100 na ƴan kasar kristoci ne kafurai ne an sa wannan shari'ar to ina ga mu kasar mu muda kusan 200 cikin 100 musulmai ne muna mika kokon bara kuma koko na kira zuwa ga shugabanni wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amarin ayi kokari a samu na wannan dokar domin musulunci mu ya kara cika dan saboda muna tsammanin a wannan lokacin ana cewa muna da yake da suna incin kai na gaba dai kenan yana daya daga cikin abin da zai muna tabbas muna da incin kai na gaba dai wannan dokar da turawa suka sa na ba za a yi hoto ba sai an hudda kallabi a hudda muna ita domin ta saba ma addinin mu ta saba ma al'adar mu muna fatan Allah ya bada ikon dabbakar da wannan sannan kuma jama'a a tura wannan sakon domin ko za a samu wanda za su tasirantuwa da wannan
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله